مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيام متينا واتو شدا جواتن سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعما مكة زوا مدينة دبو ديا دري حدودا أربعين دا بقوي ديدي دا تلاتين دا ديا جواتن بقوي ميلادية تدبو بيودا عشرين دا بير kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda ainihin wato a Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita mana shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 70 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun shiga wani sabon fasali fasalin da yake bayani game da farkon hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ko farkon hijirar sahabbai wadda da wannan hijira ne Allah madaukakin sarki ya fayyace da kuma rarrabe tsakanin masoyansa da makiyansa kuma wannan hijira daga Makka zuwa Madina ita ce dan ba na daukakar addinin musulunci da kuma taimako da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu mun karanta wata ruwaya duk da cewa ruwayar ba ta da inganci ta fuskar isnadi saboda ruwaya ce ta alwaqidi shi kuma waqidi mujma'un ala da'fihi wato malami ne ko mutum ne wanda malamai sun hada kan rauninsa kuma ruwaya ce wanda Ibn Sa'ad ya ruwaice ta a cikin At-Tabaqatul Kubra wanda a ciki mun ji yanda ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam farkon al'amarinsa ya dinga kiran mutane zuwa shiga addinin musulunci a boye kafin daga bisani cikin shekara ta hudu ya fara shelantawa da kuma tallata addini a bayyane lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirayi mutane zuwa ga wannan addini tsawon shekara 10 dukkan inda yake matattarar jama'a kamar abin da ya shafi aikin haji ya kambi alhazai waɗanda suke aikin haji irin na wancan lokacin na jahiliya masaukansu wajen yi musu wa'azi da kiran su zuwa ga addini ya kambo mutane matattara irin ta hada-hadar kasuwanci kamar irin su kasuwar Okaz da kuma Majanna da Dhil Majaz wayannan dukkanin su fitattun kasuwoyi ne wanda ake kasuwanci a cikin su a wancan zamanin yana kiran mutane zuwa ga su bashi kariya ya samu damar isar da sakon Ubangiji Allah zai ba su aljanna amma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta fama bai samu wani wanda zai taimake shi ba bai samu wani wanda zai amsa kiransa ba haka ta bayi zuwa ga shiga cikin kabilu daban-daban yana bin su kabila yana cewa ya ku mutane ku ce la ilaha illallah za ku rabauta kuma za ku mallaki larabawa in kuka rike wannan kalma sannan waɗanda ba larabawa ba za su kaskanta gare ku ta dalilin wannan kalma kuma idan kuka yi imani to za ku zamanto shugabanni sarakuna a gidan aljanna amma babban sa Abu Lahab na daga cikin wanda ke bi yana warware tufkar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ke tufkawa duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yaje tarar da wasu mutane yayi musu irin wannan bayani shi kuma babbansa Abu Lahab yakan ce wannan makariyaci ne batacce halakakke daka wannan ke ba wa sauran mutane damar yi masa raddi kuma su cutar da shi domin ga babbansa ma ya nuna cewa baya tare da shi wa yaquluna sukan ce hujjar su ta kin yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci suna cewa danginka su suka fi mu sanin waye kai inda alheri ka zo da shi da su za su fara binka amma ta tare da haka dai yana kira bai fasa ba zuwa ga Allah yana cewa Allahumma law shi'ta lam yakunu hakaza yace ya Allah da kaga dama ba za su zama haka ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga yi yana kira wato ya kira kabilu mabambanta mun ji cewa ya kira banu Amir ibn Sa'sa'a ya kira kabilan Muharib ibn Hafsa wai ibn Khaf wato Khasafa da kabilan Fazara Gassan Murra Hanifa Sulaim Abbas banu Nadir banu Buka Kinda Kalb Al-Harith bin Ka'ab Ud wato Uzra da hadarima wa'annan dukkan kabilu ne wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka har zuwa wurin su dan kiran su zuwa ga karbar wannan addini amma babu wanda ya amsa a cikin waɗannan kabilu a wannan lokaci yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin sai ya zamanto ya samu ainihin wasu daga cikin kabilar Aus da kabilar Khazraj wa'anda abokan kawancansu da zaman su a Madina Yahudawa ne to dama kuma Yahudawa suna yi musu barazana da cewa dab ake da bayyanar annabin karshen zamani kuma zai bayyana ne a cikin su Yahudawa idan yazo Yahuda sun ce za su bi shi kuma za su kashe duk wanda ba Yahudi ba cikin kabilar Aus da Khazraj irin kisan Ad da Iram to da haka wannan kamar yadda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu tattaunawa da wasu mutane guda shida a Aqaba dukkanin su ɗan kabilar Khazraj akwai As'ad ibn Zurara akwai Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab akwai Auf ibn al-Harith akwai Rafi ibn Malik akwai Qutba ibn Amir akwai Uqba ibn Amir dukkan wa'annan ya hadu da su sun tattauna kuma ya kira su zuwa ga musulunci kuma sun musulunta har ma sun koma zuwa garin Madina su ma sun ci gaba da yin da'awa na kiran mutane zuwa ga addini shekarar da ta zagayo shekara mai zuwa sai kuma gashi sun zo sun karu su mutum 12 akwai mutum 6 na farko banda Jabir sannan kuma tare da su suka karo da Mu'az ibn al-Haris dan uwan Auf da Zakwan ibn Abd Qais wa'annan su ne ƙarin da aka samu dukkanin su sun shigo sun kuma tsaya a garin Madina wato har zuwa wato shi kamar wato Zakwan ibn Abd Qais shi kam yayi zaman sa ma a garin Makka har zuwa lokacin da aka yi hijira zuwa Madina sai bu masu hijira sai zama shi muhajiri ne kuma ansari ne da kuma Ubadah ibn Samit Yazid ibn Tha'laba Abul Haytham ibn Tayyihan da Uwaimir ibn Malik waɗannan duk suna cikin mutum 12 a shekara mai zuwa da suka biyo sauran waccan tawaga suka sake zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan duk mun tattauna wannan gaba har mun zo gurin da ainihin wato aka zo yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mubaya'a tsakanin ainihin wato mutanen da suke Ausawa da Khazrajawa ma'ana mutanen Aus da Khazraj sun zo wajen yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a to mun zo daidai gabar da za a yi mubaya'ar sai lokaci ya cin mana qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa qumna nubayi'uhu yace sai muka tashi zamu yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a fa akhadha bi yadihi As'ad bin Zurara sai As'ad bin Zurara ya kama hannunsa wa huwa asgaruhum shine mafi karancin shekarun cikin su fa qala ruwaidan ya ahla yathriba yace ku bi a hankali ku saurara ya ku mutanen Madina kar mu zo mu dauki alƙawarin da ba za mu iya cikawa ba kar mu yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a akan abin da za mu zo mu kasa mu janye kuma abin ya fi damu ne da muguwar rawa ga rakin tashi da aka yi ce ku saurara ya ku mutanen Yathrib inna lam nadrib ilayhi akbadal mati illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kun sani cewa mu ba mu hawo bayan raƙuma ba muka cinye tazarar wannan tafiya mai tsawo zuwa wajensa sai da muka gane cewa shi manzon Allah ne ma'ana wannan tafiya ta mu didda tsayinta mun zo wajensa ai muna da masaniyar cewa shi manzon Allah ne da aka ba mu baro garuruwan mu muka hawo ababan hawa raƙuma da dawakai muka cinye tazarar wannan tafiya ba sai dan mun gamsu mun yarda shi manzon Allah ne wa inna ikhrajahu al-yawma kuma lallai musani kusani ikhrajahu al-yawma mufaraqatul arabi kafatan putarsa a yau to kamar wato rabuwa ce ta rabuwar kan larabawa ne gabaki daya abinda wato shi As'ad bin Zurara yake nufi wa sayakunu muqabilu zalika albay'a kusani putowar mu wato abinda zai wakana abinda zai fuskance mu sanadiyar wannan mubaya'a din da wannan yarjejeniya da alƙawari da zamu kulla da Annabi sallallahu alaihi wasallam mun san kun san ƙarshen ta yanke zumunci ne tsakankanin mu zai faru domin da mun yarda da shi to kamar mun karbi dukkan wani kalubale na larabawa rabo kai tazo dama muna tafiya ne a tafiya matafiya guda daya imanin mu da shi yanzu kaga dole zai zamanto an samu rarrabuwa da haka mu sani wannan mubaya'a ta mu za ta zama ita ce da za ta kawo rabuwa ma'abaki qaba'ilul arab tsakanin mu da ragowar kabilun larabawa ba iyanan ba ma wa qatli khiyarikum ba mamaki wannan mubaya'a ta jawo karkashe manya zababbun cikin ku fil hurubi a cikin yaƙe-yaƙe domin ƙa'ida ne wannan abu da ya faru yaƙe-yaƙe za su zai biyo baya yake cewa saufatu shannu alaikum yaƙe-yaƙen da ba da daɗewa ba za a dinga cuna shi tsakaninku tunda yanzu kun karɓi wani addini saɓanin addinin iyaye da kakanni wanda kuke kai shine ma'anar inna ikhrajahu al-yawma mufaraqatu al-arabi kafatan wannan shine rabuwar kan larabawa gabaki daya wa anta addakum as-suyufu sannan ku shirya ma'ana wannan kinaya ce sakayawa ne yana nufin kinayatun an ithkhan al-hurub fihim yace to ku sani kuma wannan mubayar za ta sabbaba zubar da jini a cikin yaƙe-yaƙe mai yawa ma'ana za ta yawaita yaƙe-yaƙe da zubar da jini lalle wannan ƙa'ida ne ku sanna wannan kar mu zo mu yi mubaya'a dubban ba mu yi tunanin wannan ba mu hararo waɗannan abubuwan ba dan haka ku sani cewa wannan mubaya'a wa anta addakumus suyufu za ta iya jawo ta kubba su kwarzane ku ta kubba su cije ku ma'ana wannan zai jawo yaƙi mai tsanani mai yawa fa imma antum tasbiruna ala zalika fa khuduhu wa ajrukum ala Allah da haka ɗayan biyu ne ko dai ku zamto kun yi haƙuri akan haka duk abin da zai biyo baya kun shirya za ku yi haƙuri akan haka fa khuduhu to ku yi riko da wannan yarjejeniya wannan mubayar ku yi sannan wa ajrukum ala Allah wannan kuma ladan ku yana gurin Allah wa imma ko kuma antum takhafuna min anfusikum khifatan ko kuma ya zamanto kuna jin tsoro akan kawunan ku in kun san kuna jin tsoro daga bisani in an zo wuta ta yi wuta za ku yi baya fadaruhu to ku kyale shi kar ku yi masa mubaya ni shawara da nake ba ku kenan in kun san duk abin da zai biyo baya za ku iya hakuri akai to ku yi masa mubaya idan kuma kuna jin tsoro na abinda zai biyo baya kuma za ku iya janyewa to ku kyale shi kar ku yi masa mubaya'a fa huwa a'dharu lakum inda Allah wannan sai yafi zaman muku hanzari a wurin Allah me yasa ba ku yi mai mubaya'a ba ku ce ya Allah muna da rauni lokacin abinda muka yi mubaya'ar ba za mu iya bashi kariya ba akai wannan in har akwai uzuri da hanzari to wannan yafi zaman muku uzuri a wajen Allah fiye da ku dauki abinda ba za ku iya ba ku yi mai mubaya'a yazo gurinku ko kasa kare shi wani abu ya faru wannan sai yafi muni da aka da muguwar rawa ga rakin tashi ko kun fahimta wannan shine bayanin wa As'ad ibn Zurara abinda yake gayawa wannan tawaga ta masu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a a wajen Aqaba qalu bayan ya gama wannan bayanin tunda ya tare ya hana ai mubaya'ar ya yana musu wannan bayanin sai suka ce amida anna yadaka ai ibta'id watruk hadha alqaul shine ma'ana amida anna yadaka dan Allah dan janye mana hannunka wannan magana ta ka daina ta an wuce ta mu zo zamu yi annabi sallallahu alaihi wasallam muwaya'a ka tsaya kana wannan dogon bayanin wai ko zamu janye amida anna yadaka ai ibta'id dan janye ka ba mu guri oturuk hadhal qaul wannan magana ka daina ta fa wallahi mun rantse da Allah ma nadaru hadhihi albay'a ba abinda zai hana mu wannan mubay'ar wala nastaqiluha ba za mu fasa ta ba ba za mu warware ta ba ba abinda zai sa ba za mu yi wannan mubay'a ba za mu yi ta wala nastaqiluha kuma ba za mu warware ta ba fa qumna ilaihi sai muka tashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan rajulan daya bayan daya wannan yaje su yau manzo Allah mubaya'a bisa yarjejeniyar da akai fa akhadha alaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga karbar mubaya'at ta mu yu'tina bidhalikal janna yana ba mu aljanna da haka duk wanda yazo yayi masa mubaya'a sai ce in ka tsaya akan abinda mubaya'a ta kunsa sakamakon ka aljanna wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad Mujalladi na 3 shafi na 232 da kuma shafi na 329 ko kuma hadisi na 322 da 329 Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin Al-Mustadrak Mujalladi na 2 shi ma hadisi na 624 من حديث جابر رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه وصاه الحاكم الحاكم يا انغنت wannan hadisi wawafaqahu adh-dhahabi thumma sarafu ila al-madina yanzu an gama wannan mubaya'a sai kuma suka juya zuwa garin Madina wa ba'atha ma'ahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu ummi maktumin wa mus'ab bin umairin bayan sun koma Madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu sahabbansa guda biyu ya aika musu Abdullah ibn Ummi Maktum da kuma Mus'ab bin Umair yu'allimani an-nas al-Qur'an yace ku je ku karantar da mutanen Madina al-Qur'ani da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika musu wa'annan manyan sahabbai a matsayin masu karantar da su wa yad'uwani ila Allah kuma su zamto masu kiran mutane zuwa ga Allah fa nazala ala As'ad bin Zurara dan haka wa'annan manyan baki kuma malamai masu da'awa masu karantarwa shigar su garin Madina sai suka sauka a gidan sahabi As'ad ibn Zurara wa kana Mus'ab ya ummuhu Mus'ab shine limamin su shi yake musu limanci wa jama'a bihim ya fara musu sallar Juma'a lamma balagu 40 yayin da musulmin suka kai mutum 40 ana ta kira a hankali ka duba fa yanda musulunci ya fara wannan yana nuna maka Allah ya saka wa wa'annan bayin Allah da alkhairi ka duba yanzu adadin musulmi a duniya sune silar su suka dauko wannan aiki daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yada shi a duniya da haka fa aslama ala yadayhima basharun kathirun mutane masu dimbin yawa sun musulunta a hannun wa'annan sahabbai guda biyu ibnu ummi maktum da kuma mus'ab bin umair minhum cikin wa'anda suka musulunta a hannun wa'annan sahabbai akwai Usayd bin Hudayr Usayd bin Hudayr dalilin musuluntar sa Mus'ab bin Umair ibn Ummi Maktum wa Sa'ad ibn Mu'az da kuma Sa'ad ibn Mu'az wa aslama to kuma wayannan shugabanni ne wato ka san shine hikimar a samu shugaba ko mai unguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki ya karbo wani wata da'awa in ya karbe ta in mai kyau ce tana samun gata akwai mutanen da ganin shugaba ya karba su ba sai an kai ruwa rana ba suna saurin karba masu musuluntar da maguzawa za su gaya ma haka duk garin da suka je na maguzawa in aka yi sa'a mai garin ko mai unguwar yace ya karba ko kuma ya yadda su shiga su yada samun sauki fiye da a ce mai gari bai yadda ba to akwai wanda rashin yaddarsa na iya jawo kin yaddarsu su ma ina fata an gane da haka sai zamanto musuluntar wayannan manyan shugabanni guda biyu Usayd bin Hudayr da kuma Sa'ad bin Mu'az sai mutane da dama suka musulunta ta dalilin su shine wa aslama bi islamihi ma yawma idhin jami'u bani Abdul Ashhal dukkan bani Abdul Ashhal sai suka musulunta da musuluntar wayannan shugabanni guda biyu illa al-Usayrama banda wani da ake kira Usayram banda shi ta'akhkhara islamahu shi kam ya jinkirtar da musuluntarsa ila yaumi Uhud ba shi ya musulunta ba har sai da aka zo ranar yakin Uhud fa aslama hina idhin to a wannan ranar shi kuma ya musulunta kuma yana musulunta kawai ya shiga cikin rundunar yaki wa qatala yaje yayi yaki hatta kutila har aka kashe shi yana musulunta bai yi wata wata ba kawai ya sojoji aka shiga fagen jihadi yana shiga shi ma yana fafata aka kashe shi yayi shahada walam yasjud lillahi sajadatan shine mutumin da sahabin da bai taba yi wa Allah sujada ba a ga wannan bonus Allah ya masa yana musulunta ya shiga fagen daga yana zuwa filin daga kuma ya samu shahada shi bai taba sallah ba bai taba yi wa Allah sujada ba shi yasa fa qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amalun qalilun wa ajrun kathirun eh yace Usayram kenan yace aiki dan kadan sai dumbin lada eh Allah ya bamu irin wannan aikin ba mai yawa ba amma sai tarin lada ko yace amalun qalilun yace aiki yayi kadan wa ajrun kathirun ya kuma samu lada mai yawan gaske wannan hadisin yana cikin Sahihul Bukhari Imam al-Bukhari ya kawo cikin al-Jihad wa Siyar hadisi na 2888 Imam Muslim shi ma ya kawo shi a cikin al-Imara hadisi na 1900 hadisin al-Bara'u bin Azib radiyallahu an wa kathura al-islamu fil madinati wa zahara to a hankali sai ga musulunci yayi yawa a cikin garin Madina ya kuma bayyana yanzu ba zancen boye-boyen musulunci ya shiga gidaje ya shiga kabilu daban-daban ya shiga family daban-daban hada haka musulunci ya yi yawa a garin Madina ya kuma yi karfi thumma raja'a Mus'ab ila Makka to sai kuma Mus'ab bin Umair ya dawo garin Makka wa wafal mausima dhakal am ya isa ya sadu da wuraren taruwar jama'a na ibadar aikin haji a wannan shekara khalqun kathiru min al-ansar ko kuma wa wafal mausima dhakal am khalqun kathiru min al-ansar wato a wannan shekarar da yawa daga cikin mutanen Madina sun isa zuwa aikin haji wuraren ibadar aikin haji min al-muslimina wal mushrikina inda ake haduwa tsakanin musulmi daga musulmi da mushrikai wa za'imul qaum shugaban mutanen da suka taho yin aikin haji a wannan shekara al-bara ibn ma'rur akwai wani sahabi shi ma ya musulunta da ake kiransa al-bara ibn ma'rur fa kanat bai'atul aqaba to anan ne aka samu bai'atul aqaba ta biyu ai an yi ta farko can ko to akwai bai'atul aqaba ta biyu wayanda su ma suka sake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a amma ta biyu a aqaba sunan guri ne wa kana awwala man baya'a farkon wanda yayi mubaya'a din Al-Bara ibn Ma'rur shine Bara ibn Ma'rur wa kana lahu al-yadul bayda yana da farin hannu aka ce farin hannu mutun ne mai alheri mai kyauta shine farin hannu in aka ce bakin hannu marowaci kenan ko to mutun ne mai farin hannu ai an ni'ima mutun ne mai ni'ima wal ihsan wato ihsanul yad yana da kyautayi na hannu yana da ungo as-sakhiya wato kyauta ita ake kira da ainihin wato al-yadul bayda da haka mutun ne shi bara' bin ma'rur mutun ne mai kyauta idh akkada al-aqada wa badara ilayhi shi ya karfafu wannan yarjejeniyar ta dutsen akaba wa badara ilayhi kuma shine ya zama na farko yayi gaggawa zuwa gare ta wa ikhtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minhum تلك الليلة إثنى عشر نقيبا النبي صلى الله عليه وسلم واتوأون نندرن واتو منزال يذا بإثنى عشر نقيبا واتو شوى قبني أتكين سهر قداغو مشابي واسدك أتكين أوس واسدك أتكين خزرج دك أتكين وين دأك زابا ينك بيلا أوس أكوي أسعد ابن زرارة akwai Sa'ad ibn Rabi' an gane ko akwai Abdullah ibn Rawaha akwai Rafi' ibn Malik akwai Al-Bara ibn Ma'rur din shi kansa akwai Abdullah ibn Amr bin Haram akwai Ubadah ibn Samit akwai Sa'ad ibn Ubadah akwai Al-Munzir ibn Amr wa'annan dukkanin su yan kabila Khazraj ne daga cikin Aus kuma akwai Usayd bin Hudayr akwai Sa'ad ibn Khaythama akwai Rifa'a bin Abdul Munzir ibn Zubair in ka hada su su 12 sune aka sa su zama nukaba jagorori ko shugabanni in sun koma falam ma tammatil bai'a ana gama wannan mubaya'a استأذنوا على أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم أنا قام مبايعة واتو أنا قام دزارر كاغاني الديني أيكي أيكي كنا فهمتر الديني با زما أيكي با كاغاني كو يجنيكو كوما كانتك فباهاك أيكي با كنا جيد أسيرم ينا مسلم تسيزونا ينا مسلم تسي أكسامو كو إنسيدن مسلم تسد فتاجي هادين ياكيو أهوت كو سيشكا kaga ba zai ci abari sai ya koma ya dan koyi yanda ake sallah an koyi tsarki yayi kaza yayi kaza ana musulunta ake fara aiki kana musulmi baka tallan addinin ka kwata kwata ko a mu'amalaka ko a sana'aka ko a gurin mahallin da kake kai kamar wani irin musulmi ne babu wani wanda ya gyaru ta dalilin ka ba wani wanda ya taba zama musulmi cikin abokan ayyukan ka kana mu'amala da kristoci da waɗanda ba musulmi ba sai dai business sai harkokin kasuwanci sai harkokin samun kuɗi amma baka taba ganin kayo kai advertising din addinin ka ta hanyar mu'amala da kikkiawan abun nan approach ga wanda ba musulmi ba koda mutun daya Allah ya maka arziki ya zama ya zama musulmi ta dalilin ka kai baka taba yi ba kuma baka jin wannan aikin ka ne in an yi magana ka ce malamai suna da aiki bal a cikin musulmin akwai masu raunin fahimtar addini mutun nawa ne suka zama sun gane addini ko sun suna da gurbatacciyar aqida sun samu kikkiawan aqida ta dalilin ka addinin musulunci yana buƙatar a yayata shi adadin malaman da ake da su da adadin al'ummar malaman sun yi kada shi za har yanzu wani sakon da wani lungun da wasu ƙauyukan da wani bangaren har a cikin gari in ka ga wani yayi ibada sai ka rantsa Allah wai a ina shi kuma yake rayuwa wannan yana nuna maka har yanzu ana buƙatar wa'azantarwa da wayar da kai da sauransu duk da waɗannan kafofin da ake da su da wasa'il ka shiga ƙauyuka da wurare irin gefe-gefen gari ka ga yanda mutane suke so saboda haka kaga wa'annan nukaba din suna musulunta sai suka fara neman izinin yin wani aiki ana gama mubaya'a ista'zanu an yamilu ala ahli al-aqaba kawai sai suka nemi izinin annabi ya ba su izini su farwa mutanen da suke aqaba din nan wanda ba musulmi ba wanda suka takurawa annabi sallallahu alaihi wasallam bi asyafim da takubban su ma'ana tun da dama wa'annan su suka hana ka yada addinin nan sun takura ma yanzu mun musulunta ba mu dama mu fara ta kansu falam ya azallahu annabi ya ce bai ba su izini ba yace ku saurara ba yanzu ba wa saraha shaytanu ala al-aqaba ana cikin wannan yanayin kawai sai aka ji kururuwar shaydan ta kan dutsen aqaba din bi amfada sautin sumi'a da mafi nisan sauti da aka taba ji kowa sai da ya ji wannan kururuwar ta shaydan an gane ko ya daga murya sai ce ya ahalal jabajibi hal lakum fi mudhammamin was subatu ma'ahu قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أذب العقبة هذا بن أزيب أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. سنة تكون وانا ينا ينكو سكا جي إيو سكا جي يكوا أما يكوا تشيدام شيطان سيك دغا مريا ينا يا أهل الجباجبي أي المنازل كينا يا كوما أبوتا وإنن جدا جي وانا كوكي دما سوكي أوانا ورن هل لكم في مذمم والصبات معه شن كنا دمسن يا غمد مذمم والإياذ بالله وي محمد يكي نبي كاغا محمد عيشة يبوكينا تو سيسكي تشيران سا مذمم أبن زركي معنى سيس باتا مساسونا شن كو كنسان أبن دكي فاروادا ينا نفن محمد والصبات دكركتتو ينا نفن صحابي ما هو أنن وإن دسكي مسا سكا مسلنتان mutanen Aus da Khazraj to su yake so ya ankarar da mutanen Aqaba din cewa ga abin da yarjejeniya da ake Khadija tama'u yace ga sunan sun taru sun hadu ala harbikum za su yake ku daga fa neman izinin da suka shedan din gurin hayyaji kaga ba ba su izinin ba ma har ya fara shelantawa mutanen da suke da gidaje da masaukai a gurin yana ga musu cewa to ga Muhammad da sahabbansa suna ta kudirin su yake ku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadha adhabbu wannan adhabbu kenan adhabbul aqaba shedanin da ke kan dutsen aqaba kenan an gane ko an ce ismun ismul lishaitan الذي حاول إثارة الفتنة بين المسلمين في بيعة العقبة سونا ونن شيطان كنن دي ينقرن يتا دا فتنة دياكي سكان مسلمون دا سكو سكا يرججين يا أدى النبي صلى الله عليه وسلم أدوس عن عقبة دا متعن عن عقبة سونا سأذب سيما ذالا يكوم تشيموس هذا ابن أزيب ونن ابن أزيب كنا azabul aqaba shedanin da ke kan dutsen aqaba kenan sai ya ce ibnu azyab sunan sa kenan ibnu azyab sai manzo Allah ya ce amma wallahi yace na rantse da Allah ya adu wallahi ya kai makiyin Allah la atafarraganna laka zan sai na gama da kai sai da kawo karshen ka wannan hadisin Imam Ahmad ya ruwaice shi a cikin musnad din sa mujalladi na 3 حديثنا 461 حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه حكى ابن هشام اتكن سيرة النبوية مجلد سنة 1440-447 حكى الهيثمي اتكن مجمع الزوائد مجلد سنة 445-445 حكى امام احمد دبراني سرويتو مكة منشين ايرون ونن اسناد ورجال احمد رجال صحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالتحديث يتي بند ابن اسحاق شي مدلس ne yana yin wato in ya ruwaito riwaya da ana ba a karba to kuma anan ya sarraha ya bayyana cewa ya ji da aka hadisin ana za a karbe shi kenan thumma amarahum an yanfaddu ila rihalihim to daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wayannan mutanen Madina da su watse kowa ya koma masaukin sa falamma asbahu da gari ya waye gadat alaihim ashraf quraish hal labari ya shiga shedan diya yaya ta wannan ya da wannan tattaunawar kaga dai har alƙawari suka yi na su hadu a wannan gurin kuma suka dinga tahowa ɗaya bayan ɗaya suka zo suka hadu a gurin amma gari yana wayewa ashe gaba ɗaya labari ya kaiwa manyan quraishawa shugabannin quraishawa sai ga su sun yowa waɗannan mutanen Madina sammako asubanci sun musu asubanci faqalu suka ce da su balagana annakum laqaitum sahiban albariha mun samu labarin kun hadu da wannan mutumin namu ajiya wa wa'adtumuhu kuma kun masa alƙawari an tubayyuhu ala harbina kun yi masa alƙawarin kun yi masa mubaya'a akan yakar mu waymullahi mun rantse da Allah ma hayyun min al-arabi abghadu ilaina min an tanshaba bainana wa bainahul harbu minkum yace wallahi suka ce musu babu wata kabila cikin larabawa da muka fi kyamar wutar yaki ta barke tsakanin mu da su irin ku ba ma san min yaki da ku kaga wata siyasa diplomasiya kenan an fara tattaunawa mun ji wannan mutumin naku ya zauna ya tattauna da ku hakun masa alƙawarin za ku yi masa mubaya akan a yake mu to muna so ku sani babu wani dangi ko wata kabila cikin kabilun da muke da su da ba mu san a ce yaki ya faru tsakanin mu da su irin ku ba ma san min yaki da ku fam ba'atha man hunaka min al-mushrikeena yahlifuna billah har ma wani da ke gurin cikin mushrikai ya tashi ya dinga rantsuwa da Allah suka dinga rantsuwa da Allah shine fam ba'atha man hunak wayanda aka aika ko wayanda suke gurin cikin mushrikai yahlifuna billahi suna musu rantsuwa da Allah ma kana hadha waj'al ibn ubay yaqul hadha batilun wama kana qaumi liyabtatu alayya bimithli hadha law kuntu biyathrib ma sana'a qaumi hadha hatta yu'amiruni famba'atha man hunaka min al-mushrikeena yahlifuna billah wa inda suke gurin cikin mushrikai sai suka tashi suna rantsuwa da Allah ma kana hadha haka bai faru ba ba ai haka ba waja'al ibn ubay wato dan munafikin nan ibn ubay bin salul shi kuma ya kulu yana ta cewa su quraishawa hadha batilun wannan zancan banza ne ƙarya ne ba ai haka ba bai yarjejeniya cewa za a zo a yake ku ba wama kana qaumi liyabtatu alayya kuma mutane na ba za su kirkiri ƙarya su jingina a gare ni ba bi mithli hadha da irin wannan law kuntu bi yathrib da a madina nake da yanzu haka ina madina ma sana'a qaumi hadha ba yanda za a yi mutane na su irin wannan abu hatta yu'amiruni sai sun nemi shawara ta lalle da a can madina muke ba yanda za a ce abubuwa irin wannan su faru har sai an nemi shawara ta faraja'at quraishun quraishawa sai suka koma warahal al-bara'u ila batnin wato ya'jaj da aka sai al-bara ibn ma'rur shi kuma sai ya tafi zuwa wani kwari wani wadi da ake kiransa ya'jaj watalahaqa ashabuhu min al-muslimina ashabuhu min al-muslimina wa talabathum quraishun watalahaqa ashabuhu min al-muslimina sai kuma mutanen sa cikin musulmi suka riske shi wa talabathum quraishun duk da cewa quraisha sun yi ta wato sun yi ta neman su daga baya sun yi ta neman su dan su yi musu illa fa adraku sa'ad bin ubada amma sun cimma sun riski wato sa'ad ibn ubada faja'alu yadribunahu suka dinga dukan sa hatta adkhaluhu makka har sai da suka shigo da shi garin makka faja'a mut'im ibn adi wal harith ibn harb ibn umayya wayannan mutane guda biyu dattawa cikin dattawan quraishawa mut'im ibn adi da al harith ibn harb ibn umayya sune fa suka zo fa khallasahu minhum suka kwace shi daga wajen su wata shawarat al ansaru hina faqaduhu an yakiru ilai fa idha huwa qattala alaihim farahalu jami'a har su mutanen madina sun fara shawara domin sun kama hanya ne za su koma garin madina amma fa basu ga sa'ad bin ubada ba da haka har sun fara shawara lokacin da suka ga basu ganshi ba an yakiru ilaihi su kai farmaki da hari zuwa gare shi dan su kwato shi fa idha huwa qattala alaihim sai suka ga gashi nan har suna hango shi ya taho wajen su farahalu jami'an da haka sai suka ranka ya suka koma garin madina ga baki dayan su وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة daga bisani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa muslimi izini da yin hijira zuwa garin Madina fabadara nasu ila zalika da haka mutane suka yi gaggawa zuwa ga wannan umarni na yin hijira zuwa Madina fakana awwala man kharaja ilaiha abu salama wa imra'atu sai zama farkon wanda ya fita domin yin hijira zuwa Madina Abu Salama ne da kuma matarsa wato matarsa wa mar'atu da matarsa walakinnaha sai dai ita matar ihtu bi sat anhu an hana ta fita tare da shi sanatan sai da ta shekara guda ba ta tare da shi da yazo zai fita dangin ta suka ce ba zai tafi da ita ba da haka suka karbe ta suka ce ba zai tafi ba da haka shi kuma yace ba ja da baya ya tafiyarsa wahila bainaha wa bain waladiha sannan kuma aka samu barkewar rigima su kuma bangaren shi kuma Abu Salama suka ce to su kuma ba za su bar dan su ba za su bar dan jikan su ba a hannunta da aka abasu dan Abu Salama tunda sun hana ya tafi da matarsa to su ma abasu dan ai su suka fi iko da shi to haka ta shiga cikin wannan bacin rai da bakin ciki an karbe danta kuma mijinta shi ma an raba ta da shi to haka dai ta shiga cikin damuwa da kuka da kaza tsawon lokaci har dai mahankalta cikin family suka zauna suka ga ya kamata a bata ta tafi wajen mijinta aka dawo mata da danta kuma ta kama hanya an ce lokacin da ta kama hanya ita kadai ta kama hanya ta tafi to amma akan hanya sai ta hadu da wani Uthman ibn Abi Talha shi kuma lokacin bai ma musulunta ba dan haka shi kuma yace a ba za ki tafuke kadai ba ya raka ta har sai da ya kaita tana hango garin Madina sannan ya juyo shi kuma ya dawo shine ma'ana washayya'aha Uthman ibn Abi Talha Uthman ibn Abi Talha shine wanda ya mata rakiya zuwa ainin garin Madina wannan rawahu ibn Ishaq ya ruwaito wannan magana kama fi as-siratin nabawiyya ibn Hisham kamar yanda wannan magana tana nan a cikin siratun nabawiyya ta ibn Hisham a mujalladin da ya shafi na 469 hadithin ummu salama radiyallahu anha wa rijaluhu thiqat thumma kharaja an-nasu arsalan sannan fa mutane suka dinga ficewa daga garin makka dan yin hijira zuwa madina daya bayan daya shine arsalan wannan ya silale wannan ya bi walam yabqa bi makkata sai zamto ba a rage kowa ba a garin makka illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abubakrin wa aliyun wa'annan su kadai ne sai kuma wa'anda mushrikai suka tsare su suka di musu dole suka hana su fita amma duk musulmin da ya samu dama ya fice wa'anda aka bari a garin makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radiyallahu an Ali radiyallahu an aqama da Abu Bakar da Umar da Ali radiyallahu anhuma su kam sun zauna ba su hijira ba bi amrihi lahuma saboda umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu cewa su dan saurara wa illa in kaga wani wanda bai hijira ba bayan mutum ukun nan illa manihtabasahul mushrikuna qur'an sai fa wanda mushrikai suka tsare shi suka hana shi fita tilas ba dan yana so ba wa a'adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jihazahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama shirin sa na yin hijira yantaziru mata yu'mar shi ma sai zama ya kimtsa tsaf yana jiran yaushe za a bashi umarnin ya tafi wa a'adda abubakrin jihaza shi ma sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi ma yayi shirin sa tsaf yana jira shi ma yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce fito mu tafi falamma ra'a almushrikuna ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qad kharaju wa saqu adh-dharari wal amwala ila almadina to yayin da mushrikan makka suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ta ficewa suna kore azzarari ƴaƴan su da bayan su wal amwala da dukiya suna ta tattarewa duk suna ta kadawa suna ficewa zuwa garin Madina ilal Madina wa annaha daru mana'atin wa ahluha ahlu ba'sin kuma sun san cewa wato garin lokacin yayi ko sauran mintuna sauran minti biyar to wa annaha daru mana'a kuma wato garin Madina ba kan wallasa bane wa ahluha mutanen Madina kuma ahlu ba'sin wato mayaka ne jarumai ne wajen yaki khafu khuruja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilaihim babban tashin hankalin da Qurayshawa suka shiga yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya koma garin Madina sun san akwai matsala domin ya koma can suka karbe shi can din kwararrun yaki ne sannan ba kan wallasa bane su sun san su da hakan ya koma can yayi karfi kuma akwai kalubale to yanzu ya za su yi su tattare su hana Annabi fita fa yashtaddu alaihim amru da haka al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsananta akan su suna ganin lalle kam in Annabi kuma ya fice ya tafi can to akwai matsala fajtama'u fi darin nadwa, nan da nan sai aka tafi White House sai shawara. An gane ko? Sai aka tafi darun nadwa, wato gidan shawara inda ake zuwa tattauna. To anan ne kuma wa hadarahum iblis. An gane ko? Shi yasa kake mamakin abubuwan da suke faruwa a yanzu ma a duniya. Shedan yana cikin waɗanda ake wannan hadawar a takurawa Palestina, a kashe su, a yunwata su, a yi musu abubuwa duk da suke faruwa. Za ka zama ake a yi meeting a tsara cewa ai kaza ai kaza, duk abin da ke faruwa ga Palestinawa abin za ka yi hawayen ka gani. Da aka duk kusan anan ake kitsa duk wani abu da za a yi na cutar da addinin musulunci da musulmi, duk anan ake kitsa shi. Da aka darun nadwa su ma a wannan lokacin, kamar kana iya cewa White House, kana iya cewa wannan gurin shine nan ake tattaunawa a yi shawara. To kuma duk sanda za a yi irin wannan mugu shawara, shedan yana bada contribution. Da aka nan da aka zo darun nadwa, hadarahum iblis, iblis shi ma ya halarci gurin. An gane ko? Fi surati shaykhin min ahli Najd, amma sai ya zo musu a surar wani tsoho irin mutanen Najd, shi yasa ake cewa tsohon Najadu. An gane ko? Daga nan shedan yake ake cewa shedan tsohon Najadu, ma'ana ya zo ne sai ya yi kama da wani dattijo cikin tsofaffin mutanen Najd, sai ya zo shi ma dan a tattauna a yi shawara da shi. Ga irin shigar da ya shigo da ita, mushtamilun samma fi kisa'i, yayi kurman yafe da mayafinsa. An san kurman yafe yayi ko? Yawwa, shine ishtimalus samma. Da yayi kurman yanayin da ya shigo ake gaya mana, ya sanya mayafi amma yayi kurman yafe da shi. Na'am. An sani ma kurman yafe na? Subhanallah. Wato ishtimalus samma, kurman yafe shine ka san akwai wanda ake yafa a hannu daya haka ko? Yawa mayafi ne sai in aka dora shi kafada sai a yafa shi haka. To shi ishtimalus samma shine sai a saba na nan wannan habar sai ta dawo nan, wannan haba sai ta dana, sai a kulle shi a ina a wuya ko, sannan hannaye suna ta ciki ko, kun gane? Kamar malin mutum ya sake ta, kaga hannayensa suna ciki. To ishtimalus samma hannayen suna ciki bayan an yi kurman yafan, sannan hannaye sun koma ciki. To wannan shi ake kira irin shigar da tsohon Najadu ya zo da ita gurin kenan. Amin amin. Fa ashara kullu wahidin bi ra'ayin, kowane ɗaya daga cikin su ya bada shawara, ya bada shawaran ra'ayin sa. Wa shaykhu la yarda, amma duk wanda ya bada shawara, wannan tsohon Najadun baya yadda da wannan shawara, yana cewa wannan ba shawara bace. Hatta qala Abu Jahl, har sai da aka zo kan Abu Jahl, sai ya bada wata shawara, yace ara. Abu Jahl yace ni ina ganin an ta'khudhu min kulli qabilatin gulaman jaldan, a sami yaro matashi majiyin ƙarfi a ɗauke shi a cikin kowace ƙabila. Thumma nu'tihi sayfan sariman, mu bashi takobi ga yawo jini na wuce. Thumma yadribunahu, wa'innan dandazan matasan su za mu haɗa su je. Yadribunahu darbata rajulin wahidin, su yi masa kwaf ɗaya, su yi masa sara irin saran da kamar mutum ɗaya ne ya masa, ma'ana su yi masa kisan gilla. Hikimar Abu Jahl, fala tadri banu Abdi Munaf, kabilar Annabi, dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam, banu Abdi Munaf ba za su iya sanin matas na ummi ya kamata su yi ba ba'da zalika, bayan haka, domin abu ne ba kabila ɗaya bace, da ɗan gidan wane, da ƴan kabila kaza, da ƴan kabila kaza, da ƴan kabila kaza, su suka haɗu suka yi, dan haka ba su da ikon su iya yakar kabilun gaba ɗaya. Da haka ba su da zaɓi, illa wa nasuku ilaihim diyatahu, mu kuma mu ce to shikenan yanzu duk dai a ku zo ai maslaha, ba za mu ba ku diyarsa. Haka shikenan an huta. Ana fadar wannan shawarar daga Abu Jahl, faqala ash-shaykhu, sai tsohon Najd yace hadha wallahi ra'ayi yace sai yanzu naji ra'ayi ce wallahi wannan shine ra'ayi fatafarraqu alaihi dan haka sai suka rabu akan wannan ra'ayin faja'ahu jibril sun gama tattaunawa sun yi meeting an gane ko ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa na'am illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'hum aina ma kanu haka Allah ta'ala di yaji abin da akai sai turo jibril alaihi salam bidhalika da labarin haka cewa ga labari da dumudumin sa kaji abin da ake ciki wa amarahu Allah ya nama fi madjaihi tilka laila suna ganin sun yi meeting din su babu wanda ya sani domin a gidan naduwa suke darun naduwa kai sai isashe sai manyan isu isu da haka suna ciki da haka suna ganin sun fitar da wata matsaya guda daya ba wanda ya sani sai ga labari ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam jibril yace to karkai bacci a gurin baccinka yau da daddare to sai mu tashi me zai faru bayan annabi ya kwanta anan ko ya canza gurin kwanciya me zai faru insha Allah za mu ji a darasi na gaba duk da cewa wannan gaba falammar al-mushrikuna ashabu rasulillah har zuwa inda muka tsaya magana cewa da ibnu ishaq ya ruwaice ta cikin kamar yadda tazo cikin siratul nabawiyya ta ibnu hisham a mujalladi na 1 shafi na 480 zuwa 483 amma a cikin isnadin akwai ibnu ishaq la yu'rab da haka hadisin da'i wannan ruwayar da'ifi ya ce abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah sai karamar to malan tana da yaya ma'ana namiji kenan sai yake cewa idan shi ba a yi mishi auren ba zai yi wa baban shi Allah ya isa dan Allah ya hakkin uban yake akan dan kuma shi ma ya hakkin dan akan uban Allah ya kara lafiya an ji tambayar ya isa aure yana son aure ya ce in ba a yi mai ba zai Allah ya isa to anan abubuwa ne guda biyu abu na farko shawara ce idan uba yana da hali yana da sukuni kuma da ya zamanto ba shi da iko da zai wa dansa da zai wa kansa aure kuma ya isa auren uba zai iya wa ɗansa aure ya taimaka ya masa aure wannan in uban yana da hali zai iya masa aure in kuma ba shi da hali dama ba za a ce lalle sai ya masa aure ba domin da zarar mutum ya kai munzalin balaga to duk abin da za a yi masa sai dai a yi masa bisa taimako da ihsani da haka in an fahimci tambayar dai ba ka da wani haƙƙi ne sai an aurar da kai babanka cewa sai ya maka aure inda iko da hali yana da kyau ya maka aure in kuma ba shi da iko ko ba shi da hali to kai ya kamata ka dage ka nemi naka ka yi sana'a ka yi aure domin in har irin wannan tunanin ya zama to ka wato zuba ido cewa sai babanka ya maka aure to la'alla kuma zaka zuba ido in yi ma aure ya rike ma matar kuma alamu suna nuna haka cewa zaka ai maka auren kuma kila a ci gaba da ciyar da kai da kai da matar domin tunda har kana da irin wannan tunanin na ba aurar da kai ba kana ganin zaka yi wa babanka Allah ya isa to kaga lalle yana nuna cewa in an maka auren kuma sai babanka ya ci gaba da rike ka domin har yanzu baka zama mutum ba kenan cikakke da haka ala ayyi halin gaskiya wannan kuskure ne ma koda misali haƙƙinka ne ai maka auren lafazin zaka yi wa mahaifinka Allah ya isa dan bai maka auren ba wannan gaskiya ya saba da ladabi na addinin musulunci ya kuma saba da tarbiyya irin wadda ake wa ƴaƴa wajen mu'amalantar iyaye koda misali yana da iko ya maka auren yana da halin ya maka auren sai bai ma ba lafazin da kai amfani da shi a tambayar gaskiya babu da'a a ciki babu ladabi a ciki kace zaka yi wa mahaifinka Allah ya isa akan abinda koda haƙƙi din ne kamar yanda kake tsammani ya zama haƙƙinka ya maka aure bai ma ba ai babu maganar Allah ya isa tsakaninka da iyayenka to ballanta na kuma wannan ba za a wajabtawa babanka sai ya ma aure ba ma damar ka zama baligi in ka zama baligi hatta abincin da yake baka in yace tunda ka girma ka je ka ciyar da kanka bai laifi ba in yace yanzu ya daina biya ma kuɗin makaranta zai ji da kannanka ai dama kamar yanda ko cikin satin da mun yi karatu da ake ta kwadaitar da ƴan uwa matasa su yi sana'a na kawo misalin wani malami da yake cewa a Najeriya ne kuma a nan ma kamar na taɓa faɗa a Najeriya ne za ka ga yaro ya kai shekara ko saurayi shekara 25 ba shi da sana'a sai dai a ciyar da shi a gida a bashi kuɗin sabulu in zai aski ya zo ya ce baba zan yi aski kai subhanallahi tsami gaye kenan eh ka gani ka ga amma gaskiyar magana kuma wannan wani lokaci har da rashin orientation na su iyaye kamata a ce duk yaron da ya tasa inda na miji ne a nuna masa shi dan gwagwarmaya ne nauyi ne zai hau kansa nan gaba so kamata a dinga nuna masa abubuwa in kasuwa uban yake yi ya dan dinga tafiya da shi in yaje makaranta a ce yaje kasuwa in yana da wani skill baban yana da wata sana'a ko yana da wani workshop da yake bude yake abin nan in yaron ya dawo daga makaranta yaje tun kafin nauyi ya hau kansa ya san ya saba da nema to lokacin da za a dan dinga ragewa a ce abu kaza ai to kuma ai sai ka je kai wa kanka abu kaza zai zaman to yana da dan hanyoyin samu da zai wa kansa wannan da haka ala ayi halin da ya gaskiya in uba yana da iko wannan lafazin ka janye shi na maganar Allah ya isa ba daidai bane so amma in uba yana da sukuni cikin wadatar da Allah ya masa ya aurar da dansa ya bashi sana'ar da zai dan kariyar mutuncin dan da shi uban wannan abu ne mai kyau sai a ce sai a ba uban shawara cewa ya aurar da dansa in ya isa aure kamar yanda ya aurar da matan to shi ba namijin in ya kai shekarun aure ya aurar da shi bayan yana da ya dora shi akan wata sana'a yanda zai ci gaba da kula da iyalinsa wannan abu ne mai kyau in an samu haka in kuma ba a samu ba kai kamata ya kai kuma ka zama kai zuciya wajen kokarin tashi ka nema din tunda misali kana ganin ya kamata a yi maka ba a yi maka ba to ai tun ai ba maraya sai rago inji malam Bahaushe to kai kuma sai ka tashi tsaye akan kafafuwanka kai ta neman taimakon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathatun haqqun ala Allah aunuhum mutum uku haƙƙi ne akan Allah zai taimake su daga ciki wanda ya aure dan ya kame in kuma baka da iko Allah ya ce wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikana tayyibunhumullahu min fadli sai ka nemi abin yi sannan kuma kai kokarin neman wanda take daidai da kai sa'aka wato wanda ba ta wuce ka ba a auren ma'ana wanda take daidai da matsayinka sai ka aura so saboda haka wannan kuma gaskiya abinda na fahimta galibi matasa wannan tunanin tsohon tunani ne kamar da yawa matasan mu sun sauka da kansa in ka kalli matasan mu yanzu da yawa za ka ga mutun shike neman auren sa yayi kokari ya dan samu dan fulotin sai ya jefa bulo daya biyu yana ta ginawa kuma in ya kai abin nan yana ta dan jefar da atamfa daya biyu a ce ya hada lefansa sai dai kawai zo ya ga magabatan sa cewa to shi gashi 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 kawai abinda yake so a yi masa jagora wajen isar da abin tunda ba zai iya zuwa da kansa ba to wannan za ka ga abin da yafi faruwa kenan a galabiya duk da cewa inda hali in uba ya ƙara saladansa ya haifa ya sa suna ya tarbiyantar ya ilmantar ya koyar da sana'a ya yi masa aure ya yaye shi shikenan sai a fitar da shi gandu irin yanda ake faɗa a abin nan ko to wannan shine wallahu ta'ala alam da ka dan uwa mai wannan tambayar idan Allah ya sa dan shi yana nan gaskiya Allah ya sa yana nan din ya ji amsar tambayar cewa lalle kam in babansa yana da hali babu laifin yayi masa aure amma fa babu maganar wani haƙƙi har da za a buƙaci yin wani addu'a mai nauyi irin haka ga uba in bai yi ba an fahimta kannanka da ƴan uwanka mata dai da ake